Na taso ina rubuce-rubuce tunai ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar Association of Nigerian Authors. Suna na yawo a suko ina da ina. Littattafai na akwai su a Niger, akwai su a America, na gan su a America, na gan su a Ingila.
Kallabin shirin ta wannan makon Hajiya Hafsat Marshal, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirinmu na kanmu daga mu sai mun faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al’umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. Da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, abinda kuma ya ɗauki hankalin shirin shi ne zawarci la'akari da yadda a ƙasashenmu banda sakarwa mata ɗawainiya akwai matsalar rashin fahimta da ake nuna wa halin da suka tsinci kansu a ciki. Za mu kuma haska fitila kan korafin da ake yi cewa malamai mata suna yawan ƙuntatawa ɗalibai mata a makarantu. A ɓangaren kiwon lafiya kuma, za ku ji abin da likita ta ce kan tasirin barci ga lafiyar al'umma. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Sunana Alheri Grace Abdu. Kafin mu kai da yadda kallabin wannan makon take ƙarfafawa na baya gwiwa da kuma yadda take tunkarar ƙalubale da ke tattare da wannan sana'ar, bari mu faro takon da batun tsangwamar da ake ƙorafin cewa malaman makaranta mata suna yi wa ɗalibai mata. A wata hira da muryar Amurka, Halima Aliman ne da Sadiya Ahmed sun bayyana abin da ke haifar da wannan matsalar da kuma matakan gyara.
Idan kika kalla malama da ɗalibar tsamaki a makaranta misali, yadda za ka gaggage shi cin zarafin ‘yan uwarta mace ɗalibarta, malami namiji hadin yake da ya yi wa ɗalibar shi ba ta haka. Kuma yawanci idan ka sace kalla wata malama abin da za ta yi fara shi ba ta ce wa ɗalibar shi mutunci haka. Idan kika kalle ta ce kallon ɗalibarta ka za ki ga dubin kyawun tura ma ɗalibarta da damar ta duka. Ya shi da hafsada take wa yarinya shi ne har zai janyo shi mata wannan cin mutuncin, ba wai dan laifinka ya kai matakin da za ka yi mata wannan cin mutuncin ba.
Ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa da kamar yadda kika faɗa, baya ga wannan babu wani dalili.
Ikin ya danganta, amma ni dai gaskiya abinda na fahimta shi ne babban gangaren abinda yake janyo wani dalilin hafsada ce take janyo malama mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace. Yawanci hafsada ce ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya. Ita ma wannan yawanci za ki ga wata hafsada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fa kowa maybe wataƙila tana hawa fleshi kan tana sa kaya masu tsada, ita kuma ‘yar tana ka ce ba ‘yar kowa ba, sai hafsada ta shigo ciki ta gida ɗalibar tana cewa ya lalabi bai taɓa fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba tun mijin ta ne mata ta zo tana wani buɗe mana a ciki kin gane. To makamancin haka, haka ita ma bayan wasa idan malamaci ita ma za ta riga kike ta discretion din wannan ɗalibar tata, wataƙila ta ga malamai ta irin ta amma maza sun nuna suna da increase akan yarinyar, wataƙila saboda ƙwaƙwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki ya fi mata. So sai ta rinka amfani da wannan damar ta cewa ita malamar ta ce ta rinka ci da yarinyar ta ce.
To hajiya
za a fada da
kwarai da gaske. Hajiya Sadiya, wannan ya taɓa faruwa da wani da kika sani ko kuma ke?
Gaskiya ya taɓa faruwa, na taɓa gani amma a secondary school ne haka. Zan ka ga ɗaki yayin da malamai maza suke tafiyar da ɗalibansu ba haka mata suke yi ba. Idan mata suka zo ba za su tafi jiki da ɗalibansu ba da ita makarantar mata ne. Malamai mata ba ta furan mana fuskar da za mu yi. Ko ma tambaya ce kai ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su kuke da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwale mu sai kuma su yi mana mutunci. Amma malamai maza har so nake mu ga sun shigo take da za a yi wasa da dariya. zan ci mana bayani to sai babu wani abin da tsakanin mu da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in kai ne ki to gaba ɗaya za ta hada jama'a
sai ta hukuma hukunci
daliban nan to shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwan su ɗalibai amma ba ko ta kowa
in yi ba. To amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗaliban su maza yake kasancewa ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa?
Eh gaskiya mu'amala ce mai kyau ba rai ne. Wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su cakan mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri na miji nan da nan sai haƙura.
To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko?
Eh gaskiya daga siyasa ne akwai ruƙon yana ɗaya daga.
Kuma ina gani idan na ɗalibi na miji ne ma haka za su yi ko?
Eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba. Ai malamai mata ba su fiye cin zarafin
ɗalibai
maza ba.
Me yasa? Kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayin da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi?
Eh, hakan ya shiga ciki hakan.
To Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci a kan wannan tambaya da nan?
Ni abin da na fahimta a tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza. Sun fi san maza shirika idan ka ka ji na ta ɗalibai mata da ɗan maza da bambanci. Su mata sun da aka ce an tara su za ki tara akwai hayaniya su kira shewa waye
amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su
fa za su da tsara gida da kanta so ita hadili ce ga wannan gobe ce ya ci ko malamai mata ma suke yi da dalibai maza saboda suna cewa to mutu wahalin nan kwasawa
to za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamarin domin neman sauyi da nufin ganin malamai mata sun kafa kyakkyawar fandesha ga na baya bari kuma mu nufi ƙasar Kamaru inda nan kuma mata Zaurawa suke kokawa kan irin tsangwama da suke fuskanta tsakanin al'umma da rashin tausayawa halin da suke ciki da waɗansu dattawa mata ke ganin lamarin ta fuska biyu a hirarta da shirin Kallabi Hajiya Salamatu Kwaikwai ta ce akwai buƙatar karatun ta natsu a wannan fanni
ni anawa hanje wato rashin haƙuri da komai shi ne ya kawo duk wannan taɓarɓarewar rayuwa
ɓangarorin biyu ko dai
ɓangare duka biyu ne Hajiya akwai rashin haƙuri kwata-kwata a cikin rayuwa tsakanin mace da miji amma kuma galibin matsala da yake kawo haƙu a yin abubuwan duka daga wajen iyaye abin da yasa nace daga wajen iyaye ne domin da zaran idan ɗa ya zo ya kawo laifi gida sai wanga shi ba shayin da yake tsakanin shi da biki da mijinsa abin da yake gudana ba wato ya kamata a saurari mai matsala amma ba za a bar ki ya zauna ba aure ma ƴaƴa gindi shi ne yake haddasa wato mutuwan aure da yawa tunda kowa na jin kowa na shi yake so ran da kowa ka nuna cewa gaskiya naka kake so a rayuwa da nakan nan kuwa dole zai lalace saboda su maza maƙaryata mata masu juri wanda yake son ki ba sa son ki maƙaryaci
kikan da
yake so sai kuma malam ango wanda ta ji labarin matan dama dai matan girki ce ko yadda dana ya ba da labari da an ji labarin cewa ta fita aure kowa na kowa ake zuwa aure ta ƙarya suke yi duk wani wannan akwai abin da suke bibiya bayan su maza maƙaryata mu sai na gaskiya na ƙaunan babu ita ne Hajiya
za a ce da dukkan manzan ana ɗan ƙayyade
sun sa abin da zan gaya miki maza sunan namiji namiji sunan mace mace in an ce kwando kwando to an ce ɗan juma ɗan juma.
Eh to Hajiya ana iya a ce akwai waɗanda suke da adalcin ai.
Eh akwai waɗanda suke da adalcin amma.
Kasan cewa ko da suna da ƙaranci.
Eh akwai masu adalcin wato kamar da yanayin rayuwar aure yake. Wato aure gaba ki ɗanta a cikin kashi 90 namiji wanda zai sa a samu namiji ya yi da shi.
To ni a tambayar da nake so ne.
Na'am.
Shin nace yarinya ba ta riga ita zama bazawara ba tun kafin a yi auren kuwa?
Na'am.
Kasancewa yayin wajen ne yayi wato yanayin neman auren.
Na'am.
Da kuma rashin bincike da iyaye ba sa yi.
Kafin
a yi wannan auren.
Kin san ba hajiya ta. Aure yana da son mu fahimci yana ba cikin tafiyar rayuwa. Yana da ya dan adam ban da Allah da ya halicce shi ba wanda ya san ba.
To min binciken da aka yi a waje.
Wato za a yi binciken asali, za a yi binciken waye, za a yi binciken hali yana da wuya. Dan adam sai Allah da ya halicce. Ajiya dan adam yana da wuya. Wanda wato wanda kike kallon wani mutum a fuskanci haka. Za ki ganki kin san sanin sura yana mutumin kirki. To amma idan aka zo yanzu aka dawo gida a hali na zamantakewa sai ki ga wasu ne da kike ganki a jiyan nan. Idan kika zo gida kuma ba ki gani. Ita ta zalika ita matar irin ganin da za ta yi maka a yayin da kike neman aurenta abinda kike abinda ta hanga ta gani sai ta ala daban ne da zaran ta riga ta zama taka. To kuma abin nan da ka gani a wajen nan ya zo gida ba ki gani. To wato kwata kwata a cikin rayuwar gaba ki ɗan to dan maka tantance gaskiya. Rayuwa wanda ba ta da hakuri. Kun ga za idan ba hakuri rayuwar duniya ko mutu ko mai kashi. Kukan cewar da mata ana korafin mata suna da yawa zawarawa suna da yawa kuma maza.
Ba ki amince a kan cewa saboda zawarawa ko kuma a cewa mata sun yawaita.
Na'am.
Amma kuma akwai karancin mazan ba.
Eh maza suna da karancin hajiya. Ai sai wannan gidan da an ce an umurci namiji da ma kowa ya aure masa goma. Mata za su saura. Mata suna da yawa. Matan sun fi mazan yawa. Ina mutuwa ne maza ne suka fi mutuwa. Za a mutu a barta da kakarin ƴaƴa. To kun gani idan ana sa maganar cewar zawarawa sun yi yawa, zawarawan suna da yawa ko a ina a duniya. Amma rashin haƙuri ne kwata-kwata da rashin gaskiya tsakanin mace da miji gaba ɗaya abin da yake kawo duk a cewar rayuwar nan. Ran da kai za ka da gashin wancan ka ce a lallai wannan suman ita za ka samu. Wanda kai za ka da gidan wani ka ce duk irin gidan da wani nan ya yi wannan gidan ya kamata a ce ni na ina da shi. Gaskiya rayuwar ka abin ka sa ta ce a hankali. Aure ko wani abu na daban fa hajiya. A yayin da ake neman aure magana su daban ne. A yayin da aka shirya aure don sai su daban ne. A lokacin da aka zo ka zauna za ka ce an aure aure za a zo a yi zama ne na gaskiya. Zama na fi sabilillahi ne za a yi hajiya zama ne. Wanda yake zama ta haƙuri da soyayya.
To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma wannan makon mun karɓi baƙuncin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da ƙananan yara a birnin Kano wadda ta bayyana tasirin barci ga lafiyar al'umma.
Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa, hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita gabaki ɗaya. Idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum. A yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon maida martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain pattern wanda yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu.
To likita menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam?
Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum ya yi ya huta. Idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu. Sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi.
Akwai waɗansu sinadarai a jikin mutum waɗanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum. To sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci. Sannan DNA ɗin mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato DNA repair. Waɗannan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne. Idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function ɗinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa. Sannan kuma akwai risk wato sanadi na samun waɗansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya
samun bacci yanda ya kamata da sauran matsalolu ma da yawa to kin ga bacci yana da muhimmanci kenan
to kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci
shi babba wato kaman wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa 60 yana bukatar akalla awa 7 yana bacci awa 7 mafi karanci kenan akwai wayanda zaka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa 7 ba yana faruwa kamar dalibai haka na makaranta saboda karatu zaka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa 5 ba haka to wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between wato a tsakanin haka ko da rana in suka dan samu dan siesta haka dan irin wannan dan baccin na rana dan kadan haka sai kwakwalwa ta samu ta amma bacci awa 5 din ma ya dan yi babu laifi akwai wayanda ba sa yin baccin da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa 7 din kuma babu wani dalili kamar masu karatun jarabawa haka da shauran su to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan yi dan wannan baccin da zai kamo wannan awan nan ba wato idan mutum yayi baccin awa 5 da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gurin tsare-tsare ne dai a samu dai a dan cika shi wa'annan awannin su kuma yara wato wa'anda suke kasa da shekara 18 kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata 3 zuwa kasa daga awa 14 zuwa awa 17 shine lokacin da aka sa musu ake bukatar su samu wannan baccin yara kuma yan shekara 6 zuwa shekara 12 daga awa 9 zuwa awa 12 shine lokacin baccin su wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara waɗanda suka tasa daga shekara 13 zuwa shekara 18 su kuma daga awa 8 zuwa awa 10 na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu kasa da haka za a samu matsala
kaje a gabatarwa kallabin mu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Martin a siyasa da gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauransu a yau Hajiya Martin ta bayyana gudunmuwa da take bayarwa a fannin rubuce-rubuce da kuma hanyoyin shawo kan kalubale da aka iya fuskanta a sana'ar
to idan ne da nake an ci na taso ina rubuce-rubuce ba dan ma mun yi gobara a 1995 ba da wani rubutun na yanzu kin ga ba zan iya gane shi ba ya riga ya kore to na ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar Association of Nigerian Authors to sai ni join
din da rubutun
da take maka a samu branch a Zamfara state na zama chair person din su a Zamfara to kafin lokacin kuma muna mu'amala da marubuta irin su Ado Gidan Gabino Nasiru Wada da sauransu dai karshen ta dai an kafa ma kungiya ta marubutan gargajiya marubutan indigenous languages mai joini kamun je Niger da sauransu da duk shekara ma muna taro ko a Kano ko a Niger to daga baya yanzu mun nan da bandits da sauransu shi ne discouraging din mu kwanan nan ma sai daga cikin ita gwabda ta tsiro wannan abin Halima kada su a Niger ne ina ji ko hafta sai ga azi kuma a cikin rediyon ku so akwai kungiyoyi da dama da nayi join amma gaskiya da tafi karfin din ita ce Association of Nigerian Authors kuma na ka karba award akan rubutu na karbi award guda 18 takwas daga cikin merit awards ne sannan na karbi honorary abin nan award a Abuja University sun bani da su da Association of Nigerian Office of Mining Energy a birnin ne kuke ce ni shi ne. An kan yanzu ya daina kawo wutan sauran.
Honorary
degree. Yawwa, awas ba, na karɓa a Abuja University kuma na karɓa a wurin Association of Nigerian Office. Sannan na karɓi
da girin barin girma ke
nan. So kuma na karɓi West African Icon of the Year last year 2022 a Kano. So alhamdulillah ana nan ana ta gwagwarmaya dai kuma littafin dai akwai wasu ma da za su fito kwanan nan guda hudu. Ina nan muna kokarin da tun safiya ya kamata su fito to sai aka samu problem yanda suka duba mun su ba haka nake so ba. So ana sake da tunkin din su insha Allah.
A rayuwa ga baki ɗaya duk nasarar da mutum zai cimma baya taɓa kasancewa face sai ya fuskanci matsaloli da nan da can ko ƙalubaloli a hanya. Ko akwai wasu ƙalubaloli da kika fuskanta a lokacin da kike rubuce-rubuce ko lokacin da kika soma rubutun ko kuma a bayan lokacin da kike aure kike rubutu daga gida akwai matsalolin da kika
ya yi matsala ta kawai ta rashin kuɗi da bugawa ne saboda shi babanmu farajin ya rubutu saboda shi ma yana yi muna yaran mu ya kirkira samun da ya fita kai so shi kuma mai gida na kamar yadda na gaya shi ma ya kai min shiga wannan gasar ko ba ni da matsala ta nan matsalar kawai ita ce guda ɗaya ka rubuta ka ajiye ba kuɗin bugawa saboda buga littattafai yanzu ya zama very expensive ko cancan ma da na buga littattafai na akan kuɗin 200 da wani abu nake buga 500 copies to 1000 copies yanzu kuma inda kuka shi hali da yanzu buga littafi last time na bayar ce mu akai kita biya 750
guda nawa kenan za a buga laka
yanzu dai ina da guda biyar
wannan 700 din da aka yi shi biya
akwai wanda da kai din shi ne muke magana su a yanzu akwai wanda za a buga mu a 600 akwai wanda za a buga mu a 750 1000 copies so kin ga ba karamin kuɗi bane yanda ake fama da dubobi da siyan magani da sauran su ka da irin wannan kuɗin ka buga littafi kuma ni ban taba ma sai da littafi na ba yawanci na buga duk kyauta nake ba da wannan karin ne ne ce in na gama bugawan at least zan yi lanci saboda in yi recovery ne some of the money da nake sai in ruga su
kin yi bayani cewa rubutun da kike yi ya kai ga kin samu kyaututtuka na karramawa baya ga akwai wani abu da zaki iya cewa sanadiyar rubuce-rubucen da kike yi ne kika samu wannan abun ku
sai tunda na ga suna na ya wasu ko ina da ina littattafai na akwai su a Niger akwai su a America na gan su a America na gan su a Ingila a birnin bangaren university na languages din nan to kin gani ai ba abin da yake mutum ya san ka fata da mutane albarkacin abin da kake yi don wasu ba za ka san su ba ba da wannan rubutu da nake yi ba zan haɗu da wasu ba har yanzu yara na kira na su tambaye ni shawara mama ina so in yi rubutu ya zan yi ko kuma mama na karanta littafin ki na ji daɗi dan Allah ina so in zo in ganki kin san wannan ba karamin wato girmamawa ne Allah ya yi wa mutum ba a recognizing ɗinka kin gane ko a san kuma an yi benefitin da abin da kai to kun ga ba karamin karramawa Allah ya yi mun ba saboda haka ina alfahari da waɗannan abubuwan da kin ciki na kawai sunan da nayi sai bayan shi baban nawa ya rasu iyaye na sun rasu mai gida na ya rasu ba wanda ya je ne ga dan da na zama abin koyi kin gane ko shine kawai regret ina in my life
a duk lokaci ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu tsora a wannan hirar da Hajiya Hafsat Martin yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawwa Sharif a nan birnin Washington da kuma wakilanmu Hawwa Umar a Najeriya sai Maimunatu Sado a kasar Kamaru da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherin sa ya